Kundin tsarin mulkin Amurka ya tanada ka'idoji da tsari ga dukkan wanda ke son zama shugaban ƙasa. Da farko, duk mai sha'awar yin takarar zama shugaban ƙasa a Amurka sai ya cika wasu sharuɗa uku kamar yadda yake a tsarin mulkin ƙasar. Na farko, tilas mutum ya kasance haifaffen Amurka, kana shekarunsa sun kai aƙalla 35 a duniya, yayin da kuma ake buƙatar mai sha'awar tsayawa takarar shugaban ƙasar Amurka ya zauna a cikin ƙasa har na tsawon aƙalla shekaru 14 a jere. Amurka na da manyan jam'iyyun siyasa guda biyu, jam'iyyar Republican da Democrat, amma ba dole bane mutum ya tsaya takara ƙarƙashin waɗannan jam'iyyu biyu ba. Yana iya tsayawa takara a matsayin mai zaman kansa, wato independent. Bayan mutum ya zaɓi jam'iyyar da yake sha'awar tsayawa takara, ya kuma yi rijista, daga nan jam'iyya za ta gudanar da zaɓen fidda ɗan takara cikin mutanen da suka nuna sha'awar tsayawa takarar. Bisa al'ada, manyan jam'iyyun Amurka biyu, Republican da Democrat, suna gudanar da babban taron jam'iyya na ƙasa domin bayyana tare da tabbatar da wanda aka zaɓa ya zama ɗan takarar jam'iyya a hukumance. Daga nan 'yan takarar jam'iyyun da aka zaɓa za su ɗauki lokaci suna tuntuɓa da shawarwari kafin su zaɓi mataimakansu, su kuma ci gaba da yaƙin neman zaɓe. Daga lokacin da jam'iyya ta tsaida ɗan takara, ya zama mai yanke hukunci da kuma ikon zartarwa ko tsawatarwa a jam'iyyar. 'Yan takara ka gudanar tarukan neman tallafin kuɗaɗe da za su gudanar da kamfen ɗinsu. Ana amfani da kuɗaɗen ne wajen yin tallace-tallacen yaƙin neman zaɓe a gidajen talabijin da rediyo, har ma da shafukan yanar gizo da kafafen sada zumunta, domin neman ƙuri'un 'yan ƙasa da za su yi zaɓe. Kundin tsarin mulkin Amurka ya ba duk 'yan ƙasa da suka cika shekaru 18 da haihuwa 'yancin yin zaɓe. Ɗan ƙasa zai iya zama haifaffen Amurka ko kuma wanda aka haifa a wata ƙasa, amma ya samu ikon zama ɗan ƙasa a Amurka. Kana tilas ne ya kasance wanda bai aikata wani babban laifi ba, wanda kuma yake da rijistar yin zaɓe. Sai dai tsarin ya ba mutum dama ya je rumfar zaɓe da takardar shaidar haihuwa da kuma inda yake zaune, a yi mishi rijista nan take a rumfar zaɓe ya kuma kaɗa ƙuri'a. Amurka tana da jihohi 50 da kuma babban birnin tarayya da ake kira Washington DC ko kuma gundumar Columbia, inda ta kasance fadar mulkin Amurka, wadda ba ta da wakilai a majalisun dokokin ƙasar, kuma ba ta da gwamna, sai dai tana shiga zaɓen shugaban ƙasa kamar yadda ake yi a dukkan jihohi. Tana kuma da wakilai da ke zaɓen shugaban ƙasa. Akasin sauran zaɓukan Amurka, inda wanda ya samu ƙuri'u mafi yawa yake zama wanda aka zaɓa, zaɓen shugaban ƙasa tsarin shi ya bambanta. Akan fara hasashen wanda zai lashe zaɓe daga yawan jihohin da ya lashe. Waɗanda suke da wakilai da suke turawa su tabbatar da zaɓen shugaban ƙasa. Wannan tsarin wakilai da ake kira Electoral College tsari ne da aka raba ƙuri'u 538 ga dukkan jihohin da ke Amurka. Ɗan takara yana kwashe dukkan yawan wakilai a jihar da ya lashe zaɓe. Duk da yake jihohin da kuma gundumar Columbia suna da kasansu cikin wakilai 538, sai dai na wasu jihohin ya fi na wasu yawa. Alal misali, jihar California tana da wakilai 55, amma jihar New York tana da wakilai 29, jihar Nevada kuma tana da wakilai 6 rak. 'Yan takara kan maida hankali ga jihohin da suka fi yawan ƙuri'u domin neman samun ƙuri'u 270 cikin 538 da zai tabbatar da wanda zai zama shugaban ƙasa. Hakan na nufin ba yawan ƙuri'un jama'a masu rinjaye bane ke zaɓar shugaban ƙasa ba, yawan ƙuri'un wakilan Electoral College ne ke zaɓar shugaban ƙasa. Ko da yake kundin tsarin mulki bai buƙaci wakilan jihohi su kada ƙuri'a bisa ga zaɓin da al'ummar jihar suka yi ba, jihohi da dama suna bin ra'ayin al'ummomin jihohinsu wajen zaɓen shugaban ƙasa. Saboda haka, yana da wuya ɗan takara ya lashe ƙuri'u a jihohin da ya samu adadin wakilai da yake buƙata ya zama shugaban ƙasa, amma ya gaza samun goyon bayan wakilai masu zaɓen shugaban ƙasa wanda ake kira Electoral College. Sau biyar ne a tarihin Amurka ɗan takara ya samu mafiya yawan ƙuri'u amma ya faɗi. Haka ta faru a shekarar 2016 da shekarar 2000 da kuma sau uku a ƙarni na 18. Idan babu ɗan takarar da ya samu ƙuri'un masu zaɓen shugaban ƙasa 270 da ake buƙata, sai zaɓen ya koma majalisar wakilai, wadda za ta kaɗa ƙuri'a ta zaɓi shugaban ƙasa daga cikin 'yan takarar shugaban ƙasa uku da ke kan gaba. Kana wanda ke biye da shi ya zama shugaban ƙasa. Sai dai haka ta faru ne sau ɗaya rak a tarihin Amurka, inda a shekarar 1824 majalisar wakilai ta zaɓi John Quincy ya zama shugaban ƙasa. Yana da wuya hakan ta faru a zaben da za a yi tsakanin 'yan takara biyu. Ana rantsar da sabon shugaban ƙasa ko kuma sake rantsar da shugaban ƙasa a wani wa'adin mulki na shekaru hudu ranar 20 ga watan Janairu, ranar da wa'adin mulki ke farawa da kuma ƙarewa. Sarfil Hashin Gumel daga nan birnin Washington DC.